نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا شاترا قوتا صفر شكرة تدبو إيد أريهود دا أربعين دا هدو هجرة تمزن سيرا أن محمد sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shine kuma yayi daidai da 15 ga watan 9 shekara ta 2022 shekarar miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin riyadus salihin wallafar babban malami al-sheikh abu zakariya yahya bin sharaf an-nawawi Allah ya ji amalan da rahamarsa muna nan dai a cikin kitabul umuril manhiya anha littafin da ke bayani game da al'amarin da shari'a ta yi hani zamu tashi sabon babi babu tahrimi ta'dhibi bin nar fi kulli haywanin hatta al-qumlata wa nahwaha babin da zai bayani game da haramcin yin azaba da wuta at-ta'dhibi bin nar yin azaba da wuta fi kulli haywanin akan kowace irin dabba haramun ne a azabtar da kowace irin dabba da wuta ta hanyar kona ta da wuta da ranta malaiti hatta al-qumlata hatta irin su ya take da suna farkwata wa nahwaha da makamantansu duk addinin musulunci yayi hani da ayi azaba da wuta wannan babi mallan ya kulla shine domin ya mana bayani game da haramun ne ayi azaba da wuta addinin musulunci ya hana dan adam ya azabtar da dan uwansa dan adam da wuta ta hanyar ya babbaka shi ya kona shi gaba ɗaya ya mutu ko kuma ya babbaka wani bangare na jikinsa a lokacin da yake rayi hakanan haramun ne dan adam yayi amfani da wuta wajen azabtar da wata dabba da ranta idan dabba kaga an sata a wuta to na farko ya halatta a ci namanta na biyu kuma an yanka ta to kaga wannan dole ta shiga wuta kafin a samu damar cin ta kenan ko to amma matakar da ranta haramun ne a je a samu ta wuta wannan ba daidai bane hadisi na farko a cikin babin wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace ba'athana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi ba'thin fa qala annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi ya aike mu fi ba'thin a cikin rindinar da ya aika ba'thin shine jaishun mab'uth bi ma'ana rindar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tura don wata bukata malamai suka ce duk rindinar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tura don kai farmaki ko don yaki ko don sumame matukar baya cikinta to wannan rindin ana kiranta as-sariyatu as-sariya amma duk rindinar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga cikinta wannan rindina ana kiranta da al-ghazu to irin wannan karamar rindina annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tura su a domin wata bukata da zamu ji ta a gaba insha Allah ta'ala sahabi Abu Hurairah yace fa qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da mu in wajattum fulanan wa fulanan annabi yace idan kun samu wani da wani lirajulaini min quraishin sammahuma wasu mutane guda biyu daga cikin Quraishawa da Annabi ya ambaci sunayensu, yace idan kun samu da wane ya ambaci sunansa da kuma wane fa ahriquhuma binnari, Annabi yace ku kona su da wuta sallallahu alaihi wasallam, bayan an kama su kona su da wuta. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج سننسي أن إرادة أبن تيسار تبتع أغريش يبام أمر نبي لوكة عند مكيني يرفتا من يسلم من يكم يزام فتك ينسي أن نبي جاك تردم يتكو سورارا سيتي إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا يتي نايمك أمر نكاب كتفت أزو ناتك قوني واني دواني دوتا idan kun kama su. Wa innan nara la yu'adhibu biha illa Allah, sai annabi tsirada amci tsarta bata a gare shi ya sauke umarnin bayi sai ya tabbatar da sabo, sai ce to ku sani hakika ita wuta babu wanda yake yin azaba da ita sai Allah madaukakin sarki, babu wanda yake yin azaba da wuta sai wanda ya halitta ita wutar. Fa in wajadtumuhuma, sai annabi ce to ga sabon hukunci, yanzu idan kun same su abinda za ku yi musu faqtuluhuma, ku kashe su. Ina fata an fahimta ku, saboda haka yanzu kashe su za a yi, amma kisan ya kasance ba da wuta ba, yawwa da takobi ne da menene duk ma dai irin kisan da za ku yi musu ku yi musu, amma dai hukuncin da Annabi ya ba su a baya yanzu yayi ne ya soke shi. Wannan hadisi rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa. Wannan hadisi kamar da shi Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin babin da ke bayani akan babin da ke bayani akan ba a yin azaba irin azabar Allah, ma'ana babin da ke bayani akan ba a yin azaba irin azabar Allah, ita ce azaba da wuta kenan. Dan kamar yadda kuka sani, Allah madaukakin sarki mafi girman azabar da ya tanadawa wanda suka saba masa, tun daga kan kafirai na can kololuwa har zuwa kan ƙananan masu sabo, ƙarshen makomansu idan Allah madaukakin sarki bai ga dama ya gafarta musu ba, ina ce wuta ce. Saboda haka Allah madaukakin sarki azabarsa ita ce wuta, to baya halatta wani dan adam kuma yayi azaba da wuta. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin. To yadda al'amari yake shine su waɗannan mutane guda biyu sunansu shine, akwai Hibar ko Hubar ibn al-Aswad, Hubar ibn al-Aswad da kuma Nafi' ibn Abd Qais, Nafi' ibn Abd Qais. Waɗannan mutane guda biyu su ne suka yi wani ganganci, suka yi wata kasassaba. Akwai Zainab ƴar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babbar ƴarsa, Allah ya ƙara mata yarda. Lokacin da za ta yi hijira daga Makka ta zo garin Madina, lokacin da ta rabu da mijinta, ba rabuwa ta saki ba, mijinta an kama shi a yakin Uhudu a matsayin ribataccen yaki, yana cikin wanda ya biyo Qurayshawan Makka a matsayin kafiri a lokacin bai musulunta ba, ya zo dan yakar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. To an kama shi afwan ba yakin Uhudu ba yakin Badar, yakin Badar an kama shi a cikin fursunonin yakin da aka kama. To kamar yadda kuka sani, abinda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine ya rinka karbar kudin fansa yana sakin su. Duk wanda ya iya fansan kansa da wani adadi da abinda aka yanka musu, sai Annabi ya sike shi ya ce jika. Ita Zainab ƴar gidan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta samu labari cewa an kama mijinta, sai ta aiko da sarkarta cewa ita ma a fansan mata mijinta a sake shi. To da haka da aka kawo sarkar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya duba sai ya ga sarkar matarsa tana na Khadija. Ina fata an fahimta, ita wannan ayata ta sigadanta, saboda haka tunda an kama mijinta sai ta aiko, da ta aiko da wannan sarka, sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tausaya mata, yace to wannan sarkan na Khadija ce, yace in kun ga dama, yake ga sahabbai, in kun ga dama ku karbi sarkan nan ku sakan mata mijinta, idan kuma kun so a yafe mata a mai mata da sarkar ta. Ina fata an fahimta, saboda haka sai sahabbai suka tayar Rasulullahi a mai mata da sarkar ta a sake shi. Saboda haka sai aka yi mai karamci aka sake shi free ba tare da ya bada wani abu ba. To shine a lokacin sai Annabi ya sa masa sharadin cewa idan ka je tunda kai ba musulmi bane, to ka turo min da ƴata gida, yace kuma ya yarda ya amince. To kun ga wannan yarjejeniya akai, Annabi ya mai halicci shi ma da ya koma gida, saboda haka sai sallamo Zainab sai ta tawo wajen babanta Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Ina fata an fahimta, amma kada ku manta ba sakin ta yi ba, addini ne ya raba su dan baya halatta mutumin da yake kafiri arne a ruwa mace musulma haka ne kai ne da kake musulmi ya halatta ka auri wacce take ba musulma ba ita ma din kuma sai alul kitabi ko dai ba yahudiya ko kirista amma ba majusiya ko ba magujiya wannan baya halatta ko da kai musulmi ne ka aure ta ina fata an gane saboda haka to lokacin da ta fito akan abin hawanta ta taho ta tinkaro garin Madina waɗannan mutane guda biyu sune suka biyo bayan ta da suka biyo bayan ta suka so su yi mata ta'addanci har suka sara abin hawan da take kai tana da tsohon ciki a lokacin ta fadi akan abin hawan cikin da ke cikin ta ya zube to haka cikin ta ya zube sakamakon wannan abin da suka yi mata to wannan abu bai annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi dadi ba da dukkanin sahabbai ma gaba daya shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi wannan rinduna ta Abu Huraira ya tashi sariya yace aje a nemo su duk inda suke a karan farko cewa idan aka nemo su a kona su da wuta dukkanin su a babbaka su da ransu to har sun tafi har za su tafi su tawagar da annabi ya aika sai annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi sai ya dakatar da su sai ce dazina ce muku idan kun je ku kona su to ku sani cewa babu wanda yake yin azaba da wuta sai wa sai Allah madaukakin sarki sai annabi ya sauke wancan hukuncin kun ga an samu nasikh wal mansukh a cikin hadisi ina fata an fahimta wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisan da malamai suke fitar da nasikh wal mansukh shine a kawo wani hukunci sannan kuma sai shari'a dai yar uwar yar hukuncin farko ta zo ta share shi Allah madaukakin sarki haka ya tsara a cikin alqur'ani da hadisi akan samun nasikh wal mansukh Allah subhanahu wataala ya ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha Allah subhanahu wataala ya ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha ba ma sauke ko mu shafe hukuncin wata ayar ko kuma mu mantar da kai ya rasulullah ita wannan ayar in muka yi maka haka to na'ti bi khairin minha za mu zo maka da wacce ta fi ta alkhairi aw mithliha ko kuma makamanciyarta shi sa akwai ayoyi a cikin alqur'ani da akan wasu ayoyin sun zo sun shafe su hakan akan samu wani hukunci a cikin alqur'ani kuma sai wani hadisi kuma sai zo ya shafe shi akan samu kuma wani hadisi sai wata aya ta zo ta shafe shi akan samu hadisi dan uwansa ya shafe hadisi dan uwansa akan samu aya ta shafe yar uwar ta aya ina fata an fahimta yan uwa to kun ga wannan hadisin ai hadisi ne shafe hadisi ko hukuncin farko shine annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi ya halatta me kona mutumin da ya laifi shine annabi ya bada dama ai wannan shine me shine mansukh din nasikh din shine me shine sai annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi ya canza hukuncin konewa ya mai da shi hukuncin me hukuncin kisa kun ga an fasa wancan hukunci kamar hadisin bukhari da annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah annabi ya ce da na kasance ina hana ku ziyartar makabarta da annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi farkon musulunci ya hana su zuwa ziyartar makabarta saboda imani bai gama kankama a cikin zuciyarsu ba a lokacin akwai burbushin jahiliyanci ana zuwa ayi maguzanci a cikin makabarta sai annabi ya ce to daga yanzu hana ziyartar makabarta sai ya ce ala ku saurara fazuruha yanzu na ba ku dama ku je ku ziyarci makabarta kuje ta kabarbura fa innaha tuzakkirukumul akhirah saboda duk mutumin da yake zuwa makabarta ya ziyara zuwa makabartan nan da ganin kabarbura yana tana masa lahira shi kuma yana tana masa makomarsa inda waɗannan mutanen da ke kokkonce suka je kai ma lokaci yana nan zaka je inda suke shi sa ana so lokaci zuwa lokaci garin zuwa makabarta kana ziyara wannan abu ne mai kyau to kun ga wannan hadisin shi ma nasikh ne wal mansukh hukuncin farko shine annabi ya hana zuwa makabarta hukuncin da aka tabbatar aka soke na farkon shine me ala fazuruha yanzu ku ziyarci makabarta annabi sai ya tabbatar da hukunci ina fata an fahimta yan uwa saboda haka annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi a ya ja musu kunne akan idan sun je kada su kashe su ta hanyar konewa su kashe su ta hanyar me kisa kawai annabi ya ba su wannan damar a cikin hadisi za ku ga annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi ya bada dama a je a nemo wasu mutane da suka yi wani laifi su malamai suka ce ashe babu laifi shugaba jagora waliyul amr ya bada dama idan akwai wani dan ta'adda ko wani mai gagarumin laifi ya declare insa a matsayin wanted, ma'ana ya sa sojoji ko yan sanda ko DSS ko masu kaki cewa a kamo shi ko a raye ko a mace, wannan babu laifi. Yan uwan fahimta kuwa, shugaba na gaba ɗaya babu laifi idan akwai wani wanda ya addabi mutane. Misali dan ta'addan yayi shura wajen ta'addanci, ya shahara wajen kashe mutane, wajen lalata dukiyoyin mutane, wajen barna a doran ƙasa. To babu laifi shugaba ya sanya jami'an tsaro cewa duk inda aka ganshi a kamo shi ko a raye ko a mace, wannan babu laifi. Dan ga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tura aje a yi mai a kashe wasu mutane sakamakon laifin da suke. Haka babu laifi. Yanzu irin 'yan ta'addan da suke ta'addanci, wasu duk an san su, an san sunayensu, an san iyayensu, an san komai nasu. Sun shiga ƙauyuka kala-kala, sun tashi ƙauyuka, sun kashe mutane, sun ƙona gidaje, sun ɗauke dukiyoyi, sun yi fyaɗe, sun yi komai na rashin albarka. Kuma an san su, an san sunayensu. To irin wannan babu laifi, gwamnati ta declare ɗinsu a matsayin wanted. Duk inda aka gansu ana neman su a kamo su. Kuma idan an kamo su, lallai a zartar musu da hukunci irin aikin da suke yi. Me suke shi ne kashe mutane, ta'addanci wa mutane, ka zaɗi mutane, su ma sai a musu irin abin da suke. Ina fata an fahimta. A cikin hadisi ɗin uwan mun fahimci a wannan. Sannan malami suka ce wannan hadisi yana karantar da mu haramcin yin azaba ko ƙona mutum da wuta. Shi sa Imam al-Bukhari da ya kawo wannan hadisin a kusa da shi sai kawo asar na Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Sayyidina Ali ibn Abi Talib yayi amfani da wuta ya ƙona wasu mutane a lokacin khalifancinsa. Amma me ya faru? Su waɗannan mutane a mabiya ne ko almajiran wancan mutumin da ake ce masa Abdullahi bin Saba. Abdullahi bin Saba shine wanda ya kirkiro aqida ta Shi'anci. Ina fata an gane. Shine mutumin da ya kirkiro aqida ta Shi'anci. To shi abin da sa yayi guluwi. Guluwin da yake ya wuce gona da iyaka, dan shi da ya tashi ma cewa Sayyidina Al-Allan. Gaba daya yace Sayyidina Al-Allan. To shi sa Sayyidina Ali Allah kara masa yarda. Yasa aka bi duk irin masu aqida su wanda suka tasirantu da aqidar wancan mugun mutumi na cewa Sayyidina Al-Allan ne, kuma suka yarda akan haka, yasa da aka kamo su. Yasa aka hura wuta, aka yi rami aka hura wuta, duk wanda bai tuba bai sa aka rinka jefa shi ciki. Duk yasa aka rinka jefa su ciki. Shi ne ke cewa lamma ra'aytul amra amran munakkaran ajajtu nari wa da'awtu qambaran. Yace lokacin da naga al'amarin ya zama al'amarin ki, ya zama al'amarin wuce gona da iyaka, abin ya kai har suna ce min Allah, ni Sayyidina Ali yace ajajtu nari, sai na sa aka hura min wuta. Wa da'awtu qambaran, na kirawo kambar. Shi kambar din wani bawa ne, wani hadimi ne na Sayyidina Ali. Yace rinka jefa musu cikin wuta, na diyar rinka jefa su cikin wuta. To mahalli shaɗi shine lokacin da Abdullahi dan Abbas baya na aka abin, lokacin da ya zo aka ce ai ga abin da ya faru, sai ce law kuntu ana lam ahriquhum, yace da ni ne ba zan kona su ba. Yace li anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala, saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce la tu'adhibu bi azabillah, kada ku yi azaba da irin azabar Allah madaukakin sarki. Me ce ce irin azabar Allah? Ita ce wuta. Yace wala qataltuhum, amma kuma bazan kashe su. Ina ba ta fahimta. Yace me dalili? Saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man baddala dinahu faqtuluhu, wanda duk ya canza addinin sa, yana cikin addinin musulunci sai combatin, sai kuma kirista ko ba ma guje, sai ba addinin sa, to annabi yace a kashe shi. Ba ridda ba kenan? Duk wanda ya ridda mai hukuncin sa kisa. Shi sa Abdullahi dan Abbas yace shi inda shi ne ba zai kona su ba, saboda shi bai yadda da ijtihadin Sayyidina Ali na kona waɗannan mutane ba, saboda ya ci karo da nassin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Yace amma ba zai kashe su, saboda duk mutumin da yace da wani Allah, wannan mai hukuncin sa yayi ridda, sai saboda haka ba zai kashe su. Amma kuma irin kisan da zai musu, ba zai kashe su ne kawai. To shi sa Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari, lokacin da yazo yake tattaunawa akan hadisan, ya kawo ra'ayoyin malamai. Wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ai wannan umarni na Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar ba umarni ne na haramci ba, ya kawo ra'ayin sayyidina Ali da wasu daga cikin sahabbai da suke ganin haka tunda sayyidina Ali shi ya aiwatar ma ya kawo masu ganin cewa umarnin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na haramci ne baya halatta a kona mutum da wuta ko a kona kowace irin dabba da wuta daga ƙarshe ibn hajar al-asqalani a cikin fatawar bari sai rajjaha sai rinjayar da bangaren cewa kona mutum da ransa haramun ne wannan shine magana mafi inganci tunda nassi ya tabbata akan ta wanda kuma shine abin da yafi inganci saboda haka ƴan uwa baya halatta ayi azaba da wuta haramun ne ayi azaba da wuta ko ayon ne idan yayi zafi ka dauka ka dona mutum din ya malefi ko danka ko dan wani ko abin da ya kama da haka ko a sa rodi a cikin wuta yayi zafi a dona mutum wannan haramun ne baya halatta haka nan ƴan uwa mu sani cewa irin abin da wasu daga cikin matasa suke na daukar doka a hannu wani yayi laifi ko abin da ya kama da haka a kama shi a sa mai taya kona shi ma wannan wallahi haramun ne ko me yayi haramun ne a kashe shi ta wata hanyar amma ba ta hanyar konawa ba kada kuma ta wanda sayyidina Ali kona me suka yi ba radda suke ba radda suke amma kuma Abdullahi ibn Abbas yayi inkarin abin da aka yi musu saboda haka duk abin da za a yi sai a bi shi a mataki na shari'a shi yasa dole a wayar da kan matasa a tsaya a yi karatu a gaya musu abin da ya dace da abin da bai dace ba kawai da zafin kai da abu ya faru shikenan kawai sai a kamo taya sai a sa mutum sai a kona shi ba a'a ka sawa mutum wuta da ransa wallahi haramun ne annabin da kake karewa sallallahu alaihi wasallam shi ya hana ka yin haka to kaga idan kana bin sa da gaske sai kai me sai ka bi maganar sa to da ka baya halatta a kona mutum da wuta sannan waɗannan mutane da annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi ya tura a je a kamo su a kashe su ƙarshen labarin shin an kamo su an kashe su akwai wannan a cikin hadisin babu babu abin da ya faru shine sahabbai sun je ba su iya kaiwa zuwa gare su ba sun samu labari sun gudu saboda haka shi wannan Hubar din Ibn al-Aswad daga ƙarshe ya musulunta ya rayu ma har zuwa lokacin Muawiya dan Abi Sufyan ya rayu har zuwa lokacin Muawiya dan Abi Sufyan shi ɗaya ne Nafi ibn Abd al-Qais shine ba a ji labarin sa ba saboda haka malaman tarajim malaman da suke kawo tarjumar sahabbai ba za ka ga sun kawo labarin sa ba shine malamai suka ce wallahi a'lamu maybe shi ya rasu ne kafin ya kai ga musulunta amma shi wancan din Allah madaukakin sarki ya tarfawa garin sa nono ya samu ya musulunta ya karba addinin musulunci ya rayu akan addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya yafe masa to ɗan uwa wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi kamar yadda muka ji a cikin ingantaccen littafin sa hadisi nabi wa ibn mas'ud radiyallahu anhu qala an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama Abdullahi dan Mas'ud yake cewa mun kasance tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fi safarin a cikin wata tafiya fan talaqa li hajatihi sai annabi ya bar mu sai ya tafi dan wata bukatar sa dan biyan bukatar sa tasa irin ta dan adam sallallahu alaihi wa sallam suna tare sai annabi ya fita ya bar su e bai ce ina dogarai ba ina yan sanda ina sojoji ku zo ku raka na shi kada ya fita sallallahu alaihi wasallam wannan shi yake nuna cewa lalle duk mutumin da yake jagora mutumin da yake shugaba lalle ya kamata ya saba wa kansa da rayuwa irin rayuwa ta gama garin mutane kada mutum ya daukar wa kansa cewa duk ko ina zai je abinda bai kai ya kawo ba sojoji yan sanda yan agaji yan mai ko ina wannan ba daidai bane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kadai yana fitowa daga gidansa ya shiga kasuwa shi kadai yana fitowa ya shiga kaza tare da cewa dai akwai abubuwa na maslaha wanda za a iya bawa shugaba uzuri irin yanayin da muke ciki da zamanin da muke ciki yanzu wani lokaci ko kai na san akwai shugaban da in ka ganshi anya ba za ka rabu da shi ba za ka kai masa hari ba haka bane to saboda irin waɗannan abubuwan za ka ga shi sa babu laifi a rinka ba amma dai shugaba ya rinka sani cewa kada ya dauka kansa rayuwa wacce take ko da yaushe a kewaye da masu tsaro haka da sauransu wannan ba daidai bane ba daidai bane ya ci karo da rayuwar magabata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kadai ya fita daga cikin sabai ya je dan biyan bukatunsa fara'aina humaratan ma'aha farkhani Abdullahi dan Mas'ud ce sai muka ga humaratan ita ce tsuntsuwa yar karama tsuntsuwa ce wata tsuntsuwa ce yar karama sunan ta kenan humaratan ma'aha farkhani a tare ita akwai ƴaƴanta guda biyu akwai ƴan kananan ƴaƴanta guda biyu da ta kyankyashe fa akhadna farkhaiha sai muka dauke wadannan ayyan nata guda biyu sai muka dauke su fajaatil humaratu sai wannan tsuntsuwar ta zo ma'ana lokacin da suka dauke kamar shekar ta suka gani ita bata nan to lokacin da ta zo sai ta nemi ayyan nata ta rasa ta ga bata nan fajaalat ta'arishu kawai sai ta rinka shawagi shine ta'arishu shawagi kamar yadda mai littafin nihaya yake cewa abinda ake nufi da ta'arishu at-ta'arish shine an tartafi'a wa tudhallila bi janahiha ala man tahtaha shine ta rinka kaiwa da komowa tana yawo tana shawagi a daidai inda take tsammani ya'in nata suna nan a daidai inda take tsammani an mata abinda ba daidai ba kamar yadda zaka shahu ko shirwa idan ya hango wani abin da yake so ya dauka ya yake a wajen zaka ga yana ta kaiwa da komowa a wajen to haka ita matsuntsuwa take idan tana tsammani akwai wani abu nata a wajen faja annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yazo bayan ya dawo daga biyan bukatunsa sai yazo duk wancan abubuwan da ake bayana fa qala sai ce man faja hazihi bi waladiha waye wannan gaggawa game da yayanta waye ebe mata yaya waye mata gaggawa ebe mata yaya annabi ya tambaya ba ga masa suka yi cewa sallallahu alaihi wasallam cewa sun ibe mata yaya ba a amma alama ya gani sallallahu alaihi wasallam yadda yake tana kaiwa da kuma waye san akwai wani ya san akwai wani abu ruwa baya tsami banza saboda ka sai tambaye su a cikin ko ebe mata yaya ruddu waladaha ilaiha annabi ya ce ku dawo mata da yayanta ku koma mata da yayanta da kuka dauka wara'a qadiyatan wannan wani labarin ne daban wancan an gama shi sun dawo mata da yayanta ba a ce sun dawo da yayanta ba saboda ba bukata dan an san sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da zarar ya umarni ne suke yi suka umarni suke yi ina fata an fahimta saboda ka ba bukatar a ce maka sun dawo da shi umarnin da ya ba su kadai cewa ku dawo mata da yayanta shikenan ya isa abinda suka dauka sun dawo da shi sun aje wannan wani labarin ne yake bayarwa dai a cikin tafiyar tausa yace wara'a qaryata namlin sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga alqaryar tururuwa alqaryar tururuwa shine baituha wa hujruha shine ramunta da gidanta inda take kaiwa da komowa annabi ya ga gidan tururuwa qad harraqnaha mun kona shi wato inda suka sauka sai abdullahi dan mas'ud suka zauna annabi baya nan akwai gidan tururuwa tururuwa da ta dame su ta fito ko ta cije su ko dai wani abu makamancin haka kawai sai suka samu ta wuta suka banka wuta a gidan nata ta kone gaba daya to sai annabi da yazo sai ya gani ga gidan tururuwa gashi kuma an kona shi da wuta fa qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man harraka hazihi a cikin ku waye kona waɗannan waye kona gidan tururuwan nan kullun sai muka ce na hannu mu ne ya rasulullah ba ƙarya kenan mu ne qala sai annabi ya ce innahu la yanbaghi kusan yadda al'amarin yake innahu damirus sha'ani yadda al'amarin yake la yanbaghi baya dacewa kwata kwata ayu azziba bin nari illa rabbun nari ayi azaba da wuta sai ubangijin wutar baya halatta baya kamata ga wani yayi azaba da wuta sai shi mahalicin wutar shine Allah madaukakin sarki saboda haka sai annabi tsira da aminci tsabata a shi ya ja musu kunne ya hana su kona gidan tururuwa rawahu abu dawud bi isnadin sahihin wannan hadisi imamu abu dawud ya fitar da shi da isnadi wanda yake ingantacce wa qauluhu fadin sa a cikin hadisin da yace qaryatun namlin alqarya tururuwa ma'anahu abin da yake nufi da shi mawdi'un namli ma'an namli ma'ana gurbin da tururuwa take zama tare da tururuwa a ciki sai a ce qaryatun namli kamar an aka ce alqarya a Hausa me ake nufi me ake nufi da alqarya ba gari ba kenan kamar gari kenan to kamar ka ce garin tururuwa to kaga ai ba za a ce tururuwa tana da gari ba ko yauwa sai dai a ce gidan tururuwa to amma yadda kake gani yadda kake gani kana da gida da kasuwanni da gurin hada-hada da sauransu su ma wannan dan ramin nasu da inda suke kaiwa da su kuma duk suna da waɗannan abubuwan duk suna da irin nasu rayuwar saboda al'umma ce ita ma mai zaman kanta Allah madaukakin sarki ya ajiye saboda haka suna kaiwa da komowansu su harkokin su Allah madaukakin sarki ya tsara musu irin tasu kamar yadda mu mutane Allah madaukakin sarki ya tsara mana irin namu subhanahu wataala yan uwa wannan hadisi na biyu a mali shayi a cikin yan uwa shine haramcin ƙona gidan tururuwa idan malabe suka ce idan babu wani dalili idan babu wani dalili ita tururuwa tana ɗaya daga cikin dabbobi ko ƙwarin da Allah subhanahu wataala ya hana kashe su ta harshen annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to amma malami suka ce matukar kana da tururuwa a gidanka kuma ta takura maka tune maka barna babu laifi ka samu wani maganin da zaka sa ta bar wajen ko da za ta kai ga wannan tururuwar ta mutu to babu laifi inda tana cutar da kai dan uwa an fahimta malami suka ce babu laifi saboda kaida annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bada oda da dama duk dabbar da take cutar da mutum mutum ya kashe ta duk dabbar da za ta cutar da kai to babu laifi ka kashe ta tururuwa tana zamanta a daji ko a waje babu abin da ya shafe ka da ita bai kamata ka je ka taba ta ba ka bata ta rayuwarta amma a cikin gidanka take ta yi maka rami tana jidan maka abinci tana jidan maka hatsi ko masara ko gero ko wani abin ta yi rami da shi da sauransu kaga wannan akwai cutarwa a ciki ko tana zuwa ta cije ka ko abin da ya kama da haka to babu laifi ka je ka samu maganin kwari ka sa mata idan ta gudu ta bar wajen ba tare da ta halaka ba shikenan abin da aka fi so kenan amma idan ya kasance dole sai ta halaka to babu laifi babu laifi wannan babu laifi insha Allah ta'ala amma dai duk wani kwaro da ka sani baya halatta kawai ka zo ka sa masa wuta a ka kashe shi Allah subhanahu wataala ya samu dace yan uwa wannan hadisi guda biyu na'am na'am a sa mutum shokin a wannan shi ma ba daidai bane wannan ba daidai bane a sa mutum shokin ba daidai bane wannan wani wata hanya ce ta azaba da jami'an tsaro suke yi a sa mutum shokin akwai irin shokin din ma da in aka sa mutum shi minti kadan yayi yawa ya rasu suna so su kashe mutum ko za a samu kawai wani abu ne kamar hula aka hula ce amma ta tafiya lahira da an sa an kunna shikenan kwakwallon ka ta rinka vibrating nan da lokaci kaɗan shi kenan sai mutum ya rasu wannan ba daidai ba ne zalunci ne idan za a kashe mutum a kashe shi kawai ta hanyar da ta kamata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ai ya faɗa mun maimaita hadisin ko satin da ya gabata wa idza qataltum fa ahsinul qitla idan za ku yi kisa ku kyautata kisa me ake nufi da kyautata kisa ku yi shi ta hanyar da ruhin mutum zai bar gangan jikinsa nan da nan ba tare da kun ja lokaci ba kun wahalar da shi wannan shine abin da ba daidai ba yanzu zaka ga galibi irin wannan akwai waɗanda sun mutu da yawa sakamakon irin wannan muguwar azabar da ake musu wani abin da ma yi wallahi tuhuma ce kawai suspecting din shi kawai ake yi amma sai a zo a yi ta same shokin ƙarshe ya mutu kuma sai ka ji ana ta walawala da magana shi kenan zancen ya mutu ba wuce da ya ce wata shari'a sai Allah sai an je san Allah madaukakin sarki ya samu dace waɗannan hadisai guda biyu da makaranta wasu suna ɗaya daga cikin hadisan da suke tabbatar mana da rahama ta addinin musulunci da jinkan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda muka faɗa wancan satin addinin musulunci ba haƙƙin mutane kaɗai ya kare ba ta haƙƙin dabbobi an lura da su Allah maɗaukakin sarki ya samu dace babu tahrimi matsalil ghani bi haƙƙin talabahu sahibuhu babin da zai bayani game da haramcin matsalul ghani taurin bashi matsalul ghani shine taurin bashin mawadaci ina ba ta an fahimta yawa mutumin da yake da wadata ya ci bashi in aka ce mawadata an yawa kada ku fahimci mai kuɗi ba mai kuɗi yake nufi ba kana da wadata ka ci bashi an fahimta ko kuma ka ci bashi lokacin da baka da shi yanzu ka samu abin da zaka biya shine wadatar da ake nufi to sai ka hana dan mugunta da ƙeta shi ma wanda yake da kuɗin ya amfana da kayansa to wannan abin da kai haramun ne malai ce bi haƙƙin talabahu sahibuhu da haƙƙin da ma'abucin haƙƙin ya nemi kayansa duk lokacin da ka nemi haƙƙi na bashi ka nemi bashi a wajen wani ya baka to yi ƙoƙari iyakacin iyawarka kaga ka sauke haƙƙin da yake kanka ka bashi abin da ya kamata ka bashi abin da ya baka wannan na farko ka sauke amana na biyu kuma ko dan nan gaba idan ka dawo kana nema yayi me ya ji daɗin baka ba haka bane yawa amma ka ba mutum bashi kuma kun zo kuna wasan ɓuya muna da ganganci sosai musamman a zamanin yanzu wallahi wajen cin bashi ƴan uwa mutum ya san abin da zai je karba ba biya zai ba amma sai mutum yaje kalaman sai kai karba ma kudi kuma kawai sai ya ma fuska ya ma shiru yanzu tsakani da Allah kai da kaje ka karba bashin mutum ka hana shi ya tambaye ka kai mai wasa da hankali ya rabu da kai bai ma tambaye ka bai maka shiru tsakaninka da Allah idan aka saka a cikin kabari da wannan bashin ya zaka yi da shi maybe shi ba zai iya zuwa ya ce yana bin ka bashi kai kuma baka rubuta ba baka ga kowa ana bin ka bashi ba ya zaka yi da wannan bashin kada kuma ta hadisin da muka yi ta gabatarwa lokacin da muke karanta littafin akamal janaiz an sa mutum a cikin kabari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tambaya ana bin sa bashi aka ce eh annabi ya ce ku dan kwanku sallah ba zan mai sallah ba saboda ana bin sa bashi din rahama da jinkin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi tawa ba zai mai sallah ba ku zo ku mai sallah sai da Abu Qatada al-Ansari ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah bashin ya dawo kaina yace ka dauka yace to maje a mai sallah sannan annabi ya yadda ya shiga gabai mai sallah bayan kwana biyu annabi ya hadu da Abu Qatada akan hanya yace ka biya bashin nan ko ya rasulullah ba je akai mutuwa ba zan biya ina sane suka ƙara haduwa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya ce wani ka biya bashin nan kuwa ya ce rasulullah na biya annabi ya ce to yanzu fatarsa ta sanyi yanzu aka daina balbala masa wuta a cikin kabarin abinda annabi ya faɗa kenan ko kun manta al'ana barudat jildatu yanzu fatarsa ta sanyi fatar jikinsa yanzu ta sanyi gashi yake karba a cikin kabarin tun da aka sashi a daddaure yake a cikin kukumi tun da aka sashi a cikin kabarin saboda bashin da ya karba wallahi sai an biya maka sannan za a kunce ka kawai saboda Allah kana cikin zaman ka kaje ka ciwo kanka abinda zai taya maka da hankali a cikin kabari Allah ya sa mu dace babban malami al-Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen a cikin sharhin jawar riyadus salina da ya kawo wannan babu sai yake cewa min zalika ma yaf'aluhu al-kufala'u limakfulihim yace daga cikin taurin bashin da shari'a take nufi shine akwai abinda al-kufala usiye aikatawa sune wanda wasu suka yi musu aiki ga wanda suka yi musu aiki mutum ya je maka aiki yayi gumi ya sha wahala amma haƙƙinsa na wajibi da zaka bashi shi ma ya je biya bukatunsa sai ka taja masa rai shi ma ya shiga cikin al-mumatsala ya shiga ciki haramun ne dan kodago ma'aikacin gwamnati yaje yayi aiki tsawon wata guda yana jira albashin sa ya sako shi ma yaje ya kula da iyalin sa ya biya bukatun sa sai a rike masa albashi har tsakiyar wata ba a biya shi ba shi ma matsala ne wallahi shi ma wannan akwai shari'a dan wannan fata an fahimta ba wai taurin bashi kada yake nufi ba duk wannan ya shiga ciki saboda duk wanda zaka kirawo ya maka aiki lalle ka tabbatar ka tanadi kuɗin da zaka bashi kafin ya maka aiki in baka da su yi jira kai hakuri ka samu kuɗin sannan sai ka kira ya maka aikin ba dole bane eh ko kuma idan ya yarda zo kai min aiki sati zan baka kuɗin ya yarda shine aikin shi kenan amma zalunci ne abinda wasu da jama'a suke da yawa daga ciki wallahi mutum ya zo ya maka aiki ka san baka da kuɗin da zaka bashi ya sa rai da wani kuɗin zai wasu bukatunsa ya zo ya sha wala yayi ne maka aiki ka ce sai gobe zo ka ce sai jibi ya zo ka ce shi da kuɗin sa shi da haƙƙin sa in ka gani sai ka rinka cin magani kana bata rai akwai wanda yake ga mun cewa da yau wani aiki da ya biya tambaye sa sai ya ce kaga malam kima kuɗin nawa aka sanya da Allah ka rabu da ni wai shi ma kuɗin sa nawa aka sanya wajen mutane shi ma me yake nufi kenan yayi me ya cinye ya wai shi ma kudin sa nawa aka ci da Allah ya rubuta shi haƙƙinsa wallahi mutane suna wasa da labarin Allah madaukakin sarki ɗan uwa mu fahimci wani abu wallahi wa rabbil ka'aba nayi rantsuwa babu yadda za a yi mutum ya je lahira da haƙƙin wani Allah madaukakin sarki ya daga masa kafa wallahi babu yadda za a akwai haƙƙin wani akan ka Allah ya daga maka kafa wallahi sai ka biya duk kankantar sa wallahi sai ka biya shi to naka di yadda za ka yi dan uwa kaga haƙƙin da ke kanka na wani ka soke shi kafin ka mutu di yadda za a yi in ko babu haƙƙin wani akan ka guje masa Allah ya samu dace. Qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki ce, inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adli inna Allah ni'ma ya'idhukum bih inna Allah kana sami'an basiran. Allah madaukakin sarki ce, inna Allah lallai haqiqa Allah madaukakin sarki ya amurukum yana umartaku an tu'addu al-amanati da ku bayar da amana ku dawo da amana ila ahliha izuwa ma'abutanta wanda suka cancance ta. Dan uwa, wannan ayar ta sauka akan sha'anin su Usman ibn Talha. Shi Usman ibn Talha sahabi ne na Annabi irada amince tsara sabata a gare shi kafin ya musulunta. Iyayensa da kakanninsa Quraishawa dangin su suke da haƙƙin rike muƙullin Ka'aba a hannunsu yake. Su suke da haƙƙin rike shi. Lokacin da Annabi ya fatu Makka, aka bude garin Makka, sai Annabi sai aka harbo muƙullin daga wajensu a lokacin bai musulunta ba. Ina fata an fahimta. To saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayar, sai lallai a mayar da amana zuwa ga ma'abutanta. Wannan muƙullin a mayar da ita haƙƙin su ne ci gaba da kula da muƙullin ɗakin Ka'aba, wannan haƙƙin su ne a ba su ci gaba da yin kayan su. Allah madaukakin sarki sai a dawo da amana zuwa ga ma'abutanta. Su ne su Usman bin Talha, wanda Usman bin Talha ya musulunta daga baya, yana ɗaya daga cikin manyan sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam. To malamai suka ce, al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Duk lokacin da aya ta sauka tana da wani asbabun nuzul, abin da yasa aya ta sauka, to ba a kallon tsukakkiyar ma'ana na asbabun nuzul din kadai, ana kallon fadin ma'anar yadda aya za ta iya shiga ƙarshen komai. Abin da ake nufi da bayar da amana ba iya su Usman bin Talha ake nufi kadai a ba su a soke musu amana su ba, a'a, duk wani wanda ka san yana da amana akan ka soke masa amana. Shi yasa mana ya kawo ayar anan wajen, bashin da ka je ka karba a wajen wane, wannan amana ce, ka sauke amana da take kanka. Aikin da wane ya maka, wannan biyansa da za ka yi amana ce, ka sauke amana da take kanka. Shi ne abin da aya take karantar da mu. Dan uwa, ina fata an fahimta. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ce, fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabba. Allah subhanahu wa ta'ala ce, fa in amina ba'dukum ba'dan, idan sashinku ya aminta da sashinku ya amince wa sashi, falyu'addi alladhi tumina, to wanda aka amince masa ya bayar, ya sauke amanatahu, amanar da take kansa. Yauwa, wannan ayar ta zo bayan ayar da ta gabace ta tayi dogon bayani game da sha'anin bashi. Ya ayyuhal ladhina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu walyaktub bainakum katibun bil adli. Har zuwa ƙarshe Allah madaukakin sarki ce, idan za a yi mu'amala ta bashi tsakaninka da kowa, zai baka bashi ko kai zaka karba ko kai zaka bayar, Allah madaukakin sarki ce, to ku rubuta, ku yi shi a rubuce. Idan za a rubuta kuma, shi wanda haƙƙin yake kansa shi zai rubuta, ni wane, dan wane, jikan wane, na karɓi kuɗi a wajen wane, dubu kaza, miliyan kaza, ɗari kaza, da sharaɗin zan dawo masa da sunan da kwana kaza ko wata kaza ko sati kaza. Dan uwa, ina fata an fahimta. Idan ya rubuta kuma, sai a samu shaida. Allah ya ce, fastashhidu shahidaini min rijalikum, sai a samu shaidu guda biyu daga cikin mazaje. Fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada'i an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. Allah ya ce, a samu maza guda biyu su yi shaida. Idan ba maza guda biyu, sai a samu mace guda biyu da namiji guda ɗaya, saboda lizakari mislu azl unsayaini. Ko yawa, namiji ɗaya a matsayin mace biyu yake, sai su bada shaida. Anan ne kadai Allah madaukakin sarki ya bada dama, yace za a iya sanya mace ta zamto shaida idan aka rasa namiji, amma duk inda ba nan ba, namiji yake yin shaida. To duk Allah madaukakin sarki bayan ya gama bada sharadi da abin da ya kamata a yi lokacin karɓar bashi, sai aya gaba ta ce, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbuba. To za ta iya kasance kuna cikin halin tafiya ne, kuma gashi bashi ya kama ka, kana so karɓa wajen ɗan uwanka, daga kai sai shi, wa lam tajidu katiban, babu wanda zai yi rubutu, babu wanda zai yi shaida, ba ka yi rubutun ma, ba lallai a tafiya ba, a tsakaninku akwai aminci,
a tsakaninku akwai yar kunya, ba kwa so wani ya shigo tsakaninku ya muku sheda, ba kwa so wani ya shigo ya muku ya san abin da ke cikin ku. To idan ya kasance akwai irin wannan yanayi, sai Allah madaukakin sarki ce farihanun maqbuda, sai a samu rihan. Arrahanu shine me jingina, sai a samu wani abin jingina da za a karba a rike. Ba kana da waya ba, ba kana da waya ba, ya take da suna mai ake cewa irin wayoyin na zamani mai ake ce musu Android, ba kana da Android ba, to sai ka zaro Android ɗinka 45,000 ka sai ta, za ka karba shi 20,000, to ba shi ya rike, ba shi kenan ba. Kana da gida ko kana da fili da ka siya daga takardunsa, filin ka miliyan 2 ka siya shi, gidan ka miliyan 10 ka siya shi, za ka karba shi naira miliyan 1 ko miliyan 2 ko takardun ka ba shi, ka bawa shi wanda za ka karba shi a wajensa. Ina fatan fahimta ya uwa. Idan ya kasance babu sheda, babu rubutu, to sai a yi mai, sai a yi jingina. Haka Allah madaukakin sarki ya faɗa, shine wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiman farihanun maqbuda, to sai wannan ayat ta biyo baya, wa in amina fa in amina ba'dukum ba'dan, to amma idan sashin ku ya amince wa sashi, da kai da shi akwai aminci, da kai da shi akwai yarda, babu zargin cuta ko walawala tsakaninku. Shine fa in amina ba'dukum ba'dan, sai Allah ya ce to babu laifi ku yi yarjejeniyar bashi, babu rubutu, ba shaidu, ba me, ba jingina. An fahimta? To amma ba duk wanda ya irin wannan kada ya zo zargi, kada ya zargi wani, ya zargi kansa da kansa. Duk wanda ka je ka ba bashi ba rubutu ba komai, ƙarshe sai dai ka ce Allah ya isa kawai, Allah kuma ya isa zai saka maka. Amma dai a duniya wallahi ba wanda ya isa karɓar haƙƙinka, ba wanda ya isa karɓar haƙƙinka, saboda baka da shaida. Baka da shaida. To Allah ya ce idan akwai aminci tsakaninku, to falyu addi allazi utmina amanatahu, wancan kai da aka amincewa, aka baka kuɗi ba shaida, ba rubutu, ba jingina, to ka ji tsoron Allah madaukakin sarki ya ce kame da ka bayar da amanar da aka amince maka ta bashi da ka karba, sannan wallahi sai Allah rabbahu, ji tsoron Allah madaukakin sarki. Yan uwa, an fahimta? Ina fata an fahimta. To wannan shine Allah madaukakin sarki ya ce lallai idan aka yi wannan, to babu laifi. To kun ga ya halatta ashe ai harkar bashi da rubutu ko da jingina ko da aminci, duk ɗayan da kai a cikin ukun nan Allah madaukakin sarki duk ya faɗe su daga cikin wannan ayar, ayoyin guda biyu daga ayyul ladina amanu idza tadamtum, zuwa ƙarshen wannan ayar da makaranta. Duk wanda aka yi yayi insha Allah ta'ala, sai dai mutum ya taka tsantsan ya san halin da yake ciki. Hadisi na farko, wa an abi hurairah radiyallahu anhu, an karɓo wannan hadisi daga sahabi Abu Huraira, Allah ƙara masa yarda. Yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, haqiqa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, yace matsalul ghani zulmun, annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, yace matsalul ghani, taurin bashin mawadaci, mutumin da yake da wadatar da zai biya bashin sa, kamar yadda na faɗa a baya, ba kuɗi yake nufi da yawa ba, ka samu wadatar da zaka biya bashin ka, kai taurin bashi ka hana, annabi ya ce zulmi, wannan zalunci. Dama al-mumatala, abinda ake nufi da al-mumatala shine jan abu da faɗaɗa shi da ƙara masa tsayi. An fahimta? Jan abu da faɗaɗa shi da ƙara masa tsayi. Lokacin da ya kamata a ce ka ba da bashi yayi sai ka hana, to shine kai mumatala kenan. Amma ku kalli hadisi, annabi ya ce matsalul ghani, taurin bashin mawadaci wanda yake da wadatar biya zalunci ne. Mafhumul mukhalafa na wannan, matsalul faqiri fa laysa bi zulmi, haka ne? An fahimta? Taurin bashin talaka wanda bashi da komai, shi wannan zalunci ne? Yan uwa, Allah ya sa ana fahimta. To ba sai yana da shi zai baka ba? Shi sa idan wanda ya ci bashinka ya kamata ka kalli yanayinsa, idan yana da halin da zai baka, yana da yadda zai yi ya hana ka, to shi ne zalunce ka. Idan ka ga dama ka kai shi ƙara, shari'a ta baka dama. Amma wannan shi da bashi da shi, sai kalle na yinsa. Allah madaukakin sarki ce wa in kana zu usratin, sai ce me fa naziratun ila me maisara, ba Allah ne faɗi wannan ba? Me wannan ayat take nufi? Wa in kana zu, idan ya kasance wanda ake bi bashi zu ma'abocin usratin ne, kunci da babu, yana cikin wani hali, yau ta taɓa shi, sai Allah ya ce fa nadiratun to a dakata masa a dan jira shi ila maisara zuwa lokacin da zai samu yalwa budi yazo a dan jira shi dan uwa fahimta saboda haka haka al'amarin yake idan har kana da dama ma ka kalle yanayin sa kaga lalle wannan yana cikin wani hali yana buƙatar taimako kace wani je ka kawai da Allah na ban maka wallahi in kai wannan kai kuma ka jira kaga abinda Allah madaukakin sarki zai maka akwai mutumin da abinda yake yi kenan Allah madaukakin sarki ba shi aljanna ba mutumin kirki bane kwata kwata annabi ne ba malabanin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma shi abinda yake kawai shi ne fasiki ne iya fasiki duk wani abinda ka sani baya kiyaye shi na addini ba sallace ce ta shigar da shi aljanna ba azumin sa bane ba ka zadin sa bane abinda ya shigar da shi aljanna shine abinda yake kenan idan ya aiki yaron sa karbo bashi sai ce wanda ya baka ka karbo wanda kaga alamun bashi da shi ka daga masa kafa wanda ka fahimta babu ka takwata kace an yafe masa abinda yake kenan Allah madaukakin sarki sai ni na ficancanta da ni afuwa ba kai ba ka je na yafe maka duk abin da ya tafi duk tafi da ya a duniya Allah ya yafe masa duk abin da ya Allah ya yafe masa to da haka kai ta sallah kai ta azumi kai ta kaza wannan abubuwa ne masu kyau amma za ku ga galibi annabi ya ba da labari irin waɗannan abubuwa da wahala kaji an ce ga wani wanda annabi ya ba da labari cewa wani saboda sallarsa ta shigar da shi aljanna da wahala amma sai ku ga irin wannan dabi'u kyawawan dabi'u irin wannan gaskiya amana sassauci wallahi suke kai mutun aljanna sai kai ta sallah kai ta azumi amma kana kuntatawa mutane kana matsawa mutane wallahi sai Allah ya saka auta Allah ba mu karanta hadisi satin da ya gabata ba wata mata ba ta shiga wata ba saboda mage kun manta kuma matar da ta shiga aljanna saboda wa kare wace ce wannan matar karuwa ta shiga aljanna saboda me kare kyautatawa to dan uwa idan ka duba dan uwanka kaga yana cikin wani hali yau ta kama shi sosai in yazo sai da Allah wani ka dan yi hakuri da saulai kaga kuna wasan buya da shi an kayo gabas sai sabani kai ta arewa sai ya bi ta kudu saboda yana bai san yadda bai san abin da zai ga kuma ka tabbatar yau ce ba mugunta bace ka san yau ce yi kokari ka je gida ka same shi ko kuma idan ka san ba zai fito ba dan ka je zai ce bayana kai me text awaya ka ce wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da Allah kudin nan da nake banka naira kaza da kaza da Allah kai hakuri na yafe maka ka ce mai yayi hakuri kai hakuri na yafe maka bana bukatar su dan Allah zai ji dadi kuma zai dadi ba to wannan dadin da zai ji Allah madaukakin sarki shi kuma zai fika jin dadi ya fika yaba sai ga Allah ya baka abinda baka tsammani shi sa mu rinka sassautawa junan mu rinka sassautawa sai dai kuma yan uwa akwai matsala yanzu wani in ya fahimci haka kuma sai ya san bashi da shi kuma sai ya ta cin bashin mutane shine matsala kuma yanzu wato abin da yake faruwa yan uwa da yawa daga cikin mutane wallahi yan uwa ba kudin ne ba su da shi ba amma wallahi yanzu sai neman naira 2000 ya tashi ya kama ka sai ka zaga ungo ka rasa rantsan 2000 haka ne ko ba haka bane me dalili saboda wasu sun kashe wasu wani ya bada 2000 so da yawa da an cinye masa yanzu duk gaskiya ka ce za a yi da kai ba zai da kai ba abin da yake faruwa kenan wani ya zo maka yan murya yayi maka kashe maka ba yayi maka kaza ka dau kudi ka bashi da ƙarshe kuma kawai in ya ganka sai ya ringa dauke kai ya daina kula ka kai da kudin ka fa amma sai dinan kula ka saboda kudin ka to dan Allah za a yi wani ya zo gaba kuma ka dauka ka bashi da wahala shi sai yanzu inda zaka je ka ci bashin ma wahala ne inda zaka je ka ci bashin ma wahala ne saboda mutane duk sun lalata abubuwan Allah madaukakin sarki ya samu dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai matsalul ghani zulmun taurin bashin mai wadatar da zai iya biyan bashi zalunci ne wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in idan aka nemi ɗayan ku a mayar da shi zuwa ga wanda zai iya biyan bashi, al-mali'u shine qadirun 'ala ad-daf'i wal wafa, wanda zai iya biyan bashi. Idan aka nemi shi wanda kake bin bashi, sai ce to da Allah yanzu wannan bashin da kake bi na da Allah ka karba a wajen wani, ba zan iya biya ba, shi ma wannan ya yadda zai biya, saboda ko akwai kudin sa a wajen sa, ko suna da wata dangantaka wacce zai iya biya masa. To kai da kake bin bashi, kada ka ce wallahi ba zan yadda ba, a hannunka na san kudin na, sai da ka bani kudi na, ba daidai bane. Annabi ya ce wa idza utbiya ahadukum ala mali'i, idan aka nemi a mai da danku ayi ihala wani daga cikin ku zuwa ga wanda zai iya biyan bashin, Annabi ya ce to fallattabi, yaje ya karba a wajen wancan din, kada ya ce ba sai ba zai je ba. An fahimta yan uwa? Idan kana bin mutum bashi, sai ce maka to wannan kudin da ni yanzu ban da abin da ba da shi, amma da Allah ga wani ina tsammani zai biya min, mu je a yarjejeniya. Aka je shi wannan ne yace na yadda zan biyan Allah, da ka zo lokaci kaza to kada ka ce baka yadda ba. Eh, shine abin da Annabi yake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam, ka yadda ka je wajen wancin a wannan, ka je ka karbi kudin a wajen sa. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslimu suka rawaito wannan hadisi. To kamar yadda ake nuna mun lokaci yayi, kuma mun zo ƙarshen farkon babi, babin kuma yana da tsayi, in muka shiga ba za mu abin nan ba. Wa alaikum assalam. Malai ce ma'ana utbi'a, abinda ake nufi da utbi'a shine uhila, idan aka ihala ka, aka mai da kai, aka ce ka koma wajen wani ka karba, shine abinda yake nufi. Na'am, bismillah. Bashin da gwamnati take bayarwa, eh, bashin da gwamnati take bayarwa babu laifi ka karba ka yi amfani da shi, indai babu ruwa. Eh, indai mutum ya karba bashin gwamnati, aka ce bashi ne bai biya ba, sai ya biya a lahira. Eh, shine maganar kawai. Indai bashi ne aka ce bashi ne sai ka biya, in ko baka biya ba, in ko baka biya anan ba, a lahira za ka biya. Lokacin da baka da kuɗin da za ka biya, sai dai ibladanka. Yawwa, amma indai akwai ruwa kuma akan bashi, to kaga haramun ne ta'ammali da ruwa ko? Yawa, saboda haka sai a guje masa. Wannan shine Allah mun dauke sarki ya samu dace. Amin. Abinda muka faɗi daidai. Na'am, bismillah, gurguje. Na'am. Eh. Na'am. Eh, na gane. Bashin da nake bunta. Eh, wannan tambayar, kusa wannan tambayar saka na amsa ta kusan sau ba adadi. Mutane da yawa, wasu haka one on one sun same ni da su haka. Sun yi irin wannan tambayar cewa yana bin wani bashi. Kuɗi yake binsa, kuma ya san shi wancan din ba zai iya biyan sa bashi ba. Amma shi Allah ya masa arzikin da ya fitar da zakka. Wai ya halatta ya ɗauki kuɗin ya je ya kai masa ya ce to ba ni kuɗi na, an gane, ya fitar da zakka, yana bin sa naira 100,000, sai ya ɗauki 100,000 a cikin zakkarsa tasa, sai ya kai masa ya tsaya a gaban sa ya ce, yana bashi sai ya ce to ba ni kuɗi na. An fahimta? Akwai wanda ya yi irin tambaya, ce shi yana bin sa bashi, kuma ya san wallahi ba zai iya biyan sa ba, wai zai iya maka, nace a'a, in za ka bashi zakka kawai ka je ka bashi, idan shi ya ga dama ya ɗau wannan kuɗin ya baka, to shi kenan. Amma saboda Allah mai amfanin ka fitar da zakka, wannan abin da kake bukata shine kayi kyauta kuma kayi zakka, kuma abin yana so kana so ya dawo zuwa gare ka. Babin da zamu zo mu karanta a gaba yana da alaka da irin wannan, duk da ba ɗaya suke ba, amma dai suna da yar alaka. Ita zakka idan ka bada ita, ka fitar da ita, so ba a so duk wani abin da ke da alaka da ita ya dawo zuwa gare ka, ka manta da ita. Ko da misali a ce wani abu ne, ko na kayan amfanin gona, ko na abu ka ɗauka ka ba mutum a matsayin zakka, to a shari'a bai kamata ka je ka sayi wannan abin a wajensa ba. An fahimta yan uwa? Ballantana kuma a ce ka fitar da zakka, ka bashi, ka je kai masa wannan, saboda haka irin wannan gaskiya ba daidai ba ne. Abin da ya kamata, in zaka ba mutum zakka, ka bashi zakka. Bashin da kake binsa kuma wani abu ne daban, sai ya biya ka idan Allah maɗaukakin sarki ya sani masa, ko kuma idan ya ga zai baka tunda kuɗinsa ne a lokacin da ka bashi, ka mallaka masa ya zama nasa, in shi ya ga dama ya ce to ga wannan kuɗinka ne, shikenan. Amma ka je da sharaɗin cewa ga kuɗina, baka zakka, dawo min da kuɗina, wannan gaskiya ba daidai ba ne, ba zakka mutum yi ba. Allah ya sa mu dace. Na'am, namiji ya kitso. wa alaikum assalam wa rahmatullah. Izan bashi amsa. Na'am. 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 Eh. Idan ta baka baka da hanyar biya. Eh zaka biya anan ko a can idan baka biya anan ba. Dole ne zaka biya. Yanzu misali kai ka san baka da hanyar so su din biya zaka je ka karba. Eh. Inde bashi suka ce sun baka sunan shi bashi. Kai ka san hanyar da zaka je ka mai musu da kudin su. Shine abin da ya kamata amma an kace wannan kudin ba naka bane bashi ne. Aiwa a fahimci wannan da kyau. Yawwa. Yace wai ya halatta mutun ya kitso. Namiji ya kitso. To al'ada mallam Bahaushe da bai halatta namiji ya kitso ba. Haka ne? Yawwa al'ada mallam Bahaushe namiji ba ya kitso gaskiya. So haka idan namiji yayi kitso yanzu yayi kamance shi ne da mace. Al'adam malam Bahaushe hadisi ya tabbata cewa Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yayi kitso. Hadisi ya tabbata na cikin Abu Dawud lokacin da Annabi ya hijira daga garin Makka kuma Madina lokacin da ya shiga garin Madina akwai kitso guda uku a kansa. Amma da mallan Larabawa suna yi. Yanzu ko da irin barroji da suke shigo maza ba ga kitso a kansu. Al'ada ta ce wannan. Amma kai yanzu a matsayin ka na namiji da Allah an kai kitso da Allah idan irin iyayen mun ne da in ka je ba zai kore ka da gida ba. Ba al'adam ba ce. So da kada ka ce kada ka dau wancin ka dauka a matsayin addini kamar shi a'a al'ada ce urfi akwai abin da malami suke cewa urfi al'ada muhakkama suke ce mata al'ada matakar bata cikaro da addini ba to za a bar ta a yadda take saboda ka sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna yin kitso a wancan lokacin mu kuma a lokacin a yanzu gashin ba irin nasu bane kai gashin kamar ina abin zaka kitso a nan da Allah ka je kai aski kai sai ko kai abin nan ko ka dan banka ka dan barka ga kamar yadda samari suke ka shafa masa mai shikenan amma kitso dai wannan ba al'adam bace gaskiya saboda haka ina gani a guje shi ne abin da yafi Allah ya samu dace mu dakata haka yan uwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi